This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. Kana masu na'uran computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 21 ga watan Yuli. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, tare da Usman Kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, musamman ba mu kanun labarai.
To, shugaban Amurka Barack Obama ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar White House da ke nan Washington DC. Haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce daidaiton hulɗar diplomasiya da Amurka suka cimma da ƙasar Cuba matakin nasara ce. Za mu ji cewa a jiya Litinin an ji ƙarar harbe-harben bindiga da ƙarar fashewar wasu ababe a Bujumbura, babban birnin ƙasar Burundi, a ranar jajiburin zaben ƙasar.
To, madalla kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku ji cewa farfado da masana'antu na cikin abin da Najeriya za ta amfana da shi a ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ke yi a nan Amurka.
Wannan karan mutane da muka nema mutane ne na gari, mutane ne masu tushe, ba wanda za su karɓi kuɗin gwamnati sai a taimake su yi wani abu ba, sai su zauna kan kuɗin ba su yi ba, ba su ci.
Sai dai kuma yayin da shugaba Buhari ke nan Amurka, can gida Najeriya, ƴan Boko Haram ne ke ci gaba da aikata ɓanna. Kana wannan karan za mu kawo muku maimaitawan shirin tsaka mai wuya. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar gwamnati ta White House da ke nan Washington. Sun tattauna akan matsalar da ta shaƙe wuyan jama'ar Najeriya a matsalar Boko Haram da ma sauran batutuwa da dama. Mr. Obama ya bayyana wana cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu matuƙar mahimmanci. Ya ƙara da cewa hatta batun yin zaɓe da miƙa mulki lami lafiya da aka yi a ƙasar ya ƙara mata martaba a fagen demokuraɗiyya. Ya bayyana cewa matsalar Boko Haram na cikin ransa, amma ya yi amanar shugaba Buhari yana da kyakkyawar dabarar murƙushe 'yan ƙungiyar tare da magance cin hanci da rashawa a ƙasar, wanda Obama ya ce yana gurgunta tattalin arzikin Najeriya. Sannan ya tabbatar da cewa Amurka za ta haɗa kai da Najeriya wajen magance matsalar ta'addanci. Wannan ziyarar ta kwanaki hudun ta Muhammadu Buhari zuwa Amurka ita ce ta farko tun bayan hawansa karagar mulkin Najeriya a watan Mayun bana.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce daidaiton hulɗin demokuraɗiyya da Amurka ta cimma da ƙasar Cuba matakin nasara ce. To, amma ya ce bambamce-bambamcen da ke tsakanin ƙasashen nan ya ja hankalin cewa daidaituwa na gaba ɗaya zai ɗauki ɗan ƙanƙanin lokaci. Ya faɗi haka ne jiya bayan bukukuwan murnar maida dangantakar da aka yi a Havana da Washington. Ya ƙara da cewa manufofin ƙasashen za su fi kyautatuwa ta hanyar haɗa kai a maimakon rabuwar kawuna, kamar yadda ya faɗa wa ministan harkokin wajen Cuba Bruno Rodriguez Gross Parilla da ya zarce Amurka. Ziyarar farko da wani ministan harkokin wajen Cuba ya taɓa kawowa Amurka tun bayan shekarar 1958. Parilla ya roƙi Amurka da ta warware musu takunkumin tattalin arzikin ƙasa da kuma fatan dawo musu da yankin Guantanamo Bay da Amurkan ke amfani da shi a matsayin barikin soja. Sake buɗe ofishin jakadancin Cuba zai samu ɗan jinkiri kaɗan har sai Kerin ya ziyarci Havana ta ƙasar Cuba, kamar yadda aka sanar da cewa zai tafi ranar 14 ga watan Agusta idan Rabbana ya kai mu.
To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. A jiya Litinin an ji ƙarar harbe-harben bindiga da ƙarar fashewar wasu ababe a Bujumbura, babban birnin ƙasar Burundi, a ranar jajiburin zaben shugaban ƙasar da za a yi a yau. harin da yana zuwa ne a matsayin raddi ga shugaba Pierre Nkurunziza bisa kudirin tsayawa takarar shugabancin kasar Karo na uku. Kowane wa'adin mulki yana da tsawon shekaru 5 ne a kasar, haka kuma duk sauran yan takarar jam'iyyun adawa sun kaura cewa zaben da za a yi a yau zaben da saboda karatuwar sa ne ake ta zanga-zanga tun a yan watannin da suka gabata na bujirewa gwamnatin kasar. Sannan kasashen duniya sun yi kira ga shi kanshi Nkurunziza da kar yayi takara. Tsirarin yan takarar da suka rage wanda za su fafata a zaben su ma sun janye da cewa ba alamar yiwuwar yin zabe cikin adalci kuma lami lafiya. Janyewar yan takarar ba karamin abu bane da za a ce kusan mari ne ga fuskar kasar gaba daya. Domin kuwa kakakin hukumar zaben ya ce wannan zabe ba gudu ba ja da baya za a yi shi, inji Prosper Tarawami. Ya ce hotunan yan takarar da suke a jikin takardar jefa kuri'a za su ci gaba da kasancewa hada da shi hotun Pierre Nkurunziza. Ya ce ba bayanin lokacin da za a ce ga sakamakon zaben. Masu fashin baki sun ce Pierre ya sabawa ka'idar doka ta zaman lafiya da aka shirya a lokacin taron Arusha. Wata kotu ce ta ba wa shi Nkurunziza damar cancantar tsaya takara cewa a karan farko ma ba su suka zabe shi ba, majalisa ce ta zabe shi.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri'ar yarda da yarjejeniyar da aka kulla da kasar Iran game da shirinta na makamashin nukiliya ta da takaita sarrafa shi. Kuri'ar da na jiya Litinin kawai na je kana yi ka ne, amma dukkanin kasashen da suke mambobin kwamitin wato Birtaniya, Faransa, China da Jamus da su aka yi zaman kulla wannan yarjejeniyar. Kwamitin sulhu ya buƙaci makofan da suka baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya diddigin makamashi da su sa ido don ganin Iran tana kan yarjejeniyar da aka kulla da ita. Sannan za a ɗage takunkumin da ake manne da Iran ɗin da zaran jami'an sa ido sun tabbatar da gudanar da shirin nukiliya bisa lumana. Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta yaba wa kwazon kwamitin sulhun game da yin zakarin gwajin dafin diplomasiya da maganar nukiliyar Iran. Ta ƙarshe ta ƙarƙare da cewa kulla yarjejeniya ba yana nufin Amurka za ta naɗe hannuwa game da Iran ba ne, a'a dole ta sa ido a maganar yanayin 'yancin bil'adama da ta'addanci.
To haka kuma za mu ji cewa a ƙarshe ƙasar Girka da bashi yake wahalarwa ta sake buɗe bankunan ƙasar ta ajiyar Litinin tare da ƙara haɗa kuɗin haraji bayan kullewar makonni uku. Duk da kokarin kalato abin biyan bashin da ake son a yi wa kasashen Turai, ana iya ganin yadda masu ajiya a bankunan ke ta tururuwa zuwa ciro kudaden su bayan budewar. An bawa masu cire kudin a asusun su na ajiya damar cire kudi sau daya a mako daya kuma a lokaci daya na abin da ba zai haura dala Amurka 455 ba. Maimakon yadda aka ba su ada cewa za su iya cire dala Amurka 65 a rana ta na'urar ATM da suka fara, wanda kuma hakan suka yi ta har aka rufe bankunan. Wannan taskun da ya shiga cikin kasar ya shafi hatta 'yan yawon bude ido da masu saye da sayarwa, inda suke ta fuskantar kama daga kaso 13 zuwa 23 na haraji akan ababen hawa da abubuwan saye da sayarwa na ci.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To da yake yanzu haka shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yana ziyara aiki a nan Amurka, abokin aikin mu Aliyu Mustafa Sokoto ya samu daman zantawa da ɗaya daga cikin jigajigan gwamnatin da suka rufawa shi shugaba Muhammadu Buhari baya, wato babban sakataren ma'aikatan ciniki da masana'antu Alhaji Abdulkadir Abdulkadir, akan yadda wannan ziyarar za ta taimaka wajen haɓɓako da masana'antu a Najeriya. Ga dai Aliyu da bakon nasa.
Me Najeriya za ta iya kawowa ta tallatawa Amurkawa wanda za su yi sayar da wurin?
Yanzu abinda ai kasan cinikin duniya ba tilas abu ne, kawai yanda sai dai ku yi yarjejeniya abinda ya kamata saya hannunku, dan naku ya fi ƙarko akan na wasu su saya hannunku. Daman dai haka ake, haka mu ma da su kasan da ana magana kasuwanci ta mai, to yanzu da kamar yanda na faɗa ta lalace, to yanzu muna so mu ga ko za mu iya kamar irin su koko ɗin nan, kamar a ce ana maganan su suna cewa ko za mu sayi alkama hannunsu, mu kuma muna cewa a ku zo ku kafa masana'antu, muna da filaye a yi alkamar duk abin da za a yi da ita a yi ta gida in ta kai ma har a fitar. Sun kama sun zauna kan bakansu suna so mu tattauna wannan, za a tattauna ɗin. Na biyu, muna maganan su masana'antu da muna so su kawo a sa jari mu yi ta fannin harkokin yin motoci. A sun ce watakila motocinmu yanda muka tsara yanda za mu yi motocinmu ko su yi tsada ko kuma dai ba mu kai a matsayin da za mu iya yi har mu fitar kamar yanda suke ba. Sun ce suna so mu yi nazarin wannan abu da su mu ga cewa yanda za a iya fitar da shi ba tare da an sha wahala. Muka ce to mun ji to amma idan suna kishin ko dan mun fara ne ba wai muna so mu yi kaka gida bane mu hana wasu yi. In suna da kuɗi su ɗauko su ma su shigo su sa mu yi tare da su gaba ɗaya.
Amma ka san sun daɗe suna nuna shakku da ɗari-ɗari gaba da zuba jarirrika ƴan kasuwansu a nan saboda ɓata sunan Najeriya da aka yi kan wasu abubuwa. Me kuke guna kwanta musu da hankali kan?
A yanzu kam sun sani yau ai akwai abubuwan da aka yi na harkar bayan bita da aka yi na mutane faɗakarwa. Sannan ita kanta kamar ministrinmu ta kodago da sana'anta da kasuwanci mun yi nazarin abubuwa da yawa wanda mun kai gwamnati ta yarje mana, kuma sannan akwai wanda suke cikin masana'antun da ya kamata a zo a zuba kuɗi a tada su. Wannan karan mutanen da muka nema mutane ne na gari, mutane ne masu tushe, ba wanda za su karɓi kuɗin gwamnati sai a taimake su yi wani abu ba sai su zauna kan kuɗin ba su yi ba ba su ci shar ba. Yanzu su kansu sun san cewa mun canza zani, mun canza rawa saboda mun yi mitin da su a imbasinsu a Abuja. Sun ba mu wayansu sharida da kuma sun ba mu wasu shawarwaki abubuwan da za mu yi. Cikin shawarar da muka tsayar tsakaninmu shi ne za a tada babbar bita a Abuja wanda za su kawo mutane za su taimake mu su nuna mana wasu fannoni da ya kamata mu toshe wannan mafakar da ake asara. Da kuma wa'yansu wanda da ba 'yan kasuwan ba ne na dare ne kawai wanda ba jarin dan sun karɓa ba dan a yi amfani da shi ba, duk wannan musayin da za a keɓe su a samu mutane na gari wanda za su yi abin da suke so su yi mu shiga. Suna so su saka kai gaskiya, suna da kuma wanda lokacin da ta zo Najeriya shekarar ta wuce ta ce suna da mutane sun fi 100 da suka so su biyo ta, ta ce ba ta shirya ba ita saka. Amma yanzu wannan zuwan na san daga zuwan mai gida da kuma yanda ya shahara akan maganar hana cin hanci da rashawa da bata sun san cewa da gaske yake. Idan ka duba na ga labari dazu cewa ya hana jirage mai daukan mai daga Najeriya, to mu kanmu mun san wannan tafiyar sai an yi ta haka. Ban yi mamaki ba saboda na san halinsa ne cewa sai ya tabbatar gaskiya ake cikin wannan abu. Na biyu, Najeriya inda take yanzu ma ba wani mafaka, dole haka za a yi.
Alhaji Alkalir, a can cikin Najeriya me yake na bunƙasa harkokin kasuwanci? Ka san na farko wurare irin su Kano da sauransu sun shahara kan harkokin kasuwanci, amma rashin wuta da rashin tsare-tsaren wannan matakai da kuke magana sun kashe kasuwanci da yawa. Me kuke?
Yanzu dai matsalar wuta ita ta yi ma kowa ta sha kan kowa, ita ta damu mutane. To amma cikin ikon Allah wayansu abubuwa yanda ya furta daga firar da aka yi da shi da kuma wayansu abubuwa da ke fito da suna sha'anin mulkin gwamnati yana so kowace shekara ya ƙara sanadin yanda za a yaɗa lantarki wayansu daga ƙasar waje, wasu kuma wanda suke ciki a daɗa bunƙasa su.
To madalla, yayin da shugaba Muhammadu Buhari kenan yana ziyara aiki na kwanaki hudu, su ko 'yan Boko Haram suna ci gaba da tada bom ne a Najeriya. Ga dai Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni da ke fitowa daga jihar Yobe na nuna da cewa an samu tashin wani bom a wajen wani binciken ababen hawa wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane hudu, sannan ya raunata wasu da ba a bayyana adadinsu ba. Wannan tashin bom ɗin da ya zo ne kwana guda bayan sanarwar da hafsan sojojin ƙasar Major General Tukur Buratai ya yi na canzawa rundunar nasu suna daga Operation Zaman Lafiya zuwa Operation Lafiya Dole. Wannan tashin bom ɗin da ya kunne dab da shiga garin da Maturu, inda jami'an sanda ke binciken takardun motoci wanda aka bayyana cewa masu aka hara. Har ila yau rahotannin na cigaba da nuni ne cewa maran sun zo ne cikin wata mota su kuma tada bom ɗin a daidai lokacin da jami'an sanda ke kokarin binciken takardun motar su, wanda aka ce ya tashi da su da ma su kansu maharan da ke cikin wannan motar, ya ma shafi wasu mutane da aka tsaye da su don binciken irin waɗannan ababen hawa. Ga ma dai abin da ɗaya daga cikin mazauna garin Damaturu da ya iske wannan abin lokacin da yake hanyar sa na shiga garin Damaturu ya shaida mini ta wayar tarho.
Wajen yanin PC din nan?
Eh,
ya kace mutane?
Ya kace wallahi, ya kace. Ba ta da madara ne, ba ta da kuka da talaka ne. Wani suna cikin da shi da a mota.
kuma motar ta zo da shi
eh na gari ta tawon shi kenan sai suka taba ya fashi da dan sanda ai abuna highway patrol na kan hanya
wanda checking point ne wanda idan ka zo wajen NNPC ko kuma wajen Kofa building nan ai wajen Kofa building nan
yawa Allah ne sai dan nan wallahi highlander da wata hidda mota mota biyu
sai motar ta zo da shi
wani mazaunin cikin garin Damaturu kenan ke bayani kan wani bomb da ya tashi a yau da rana a cikin garin Damaturu da ya halaka wasu jami'an 'yan sanda da masu kansu maharan. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 da minti 15 da daƙiƙa 36. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Kamata shi mai girma speaker ya duba daga tun da Allah ya ba shi shugaba na wannan gida. Shi kuma bemi shike fulfe da Qur'a. Da kuma bemi wannan kujera ba laifi bane.
Ba ni da matsala kwata-kwata yau. Idan bemi ya zama shugaban masu rinjaye. Amma tambaya guda biyu ko uku.
Da tabbata da Buhari da nan Buhari ya san za a yi mana haka da tun muri ya sa baki.
Mukami na hudu kuma ya fito daga bangaren da shugaban majalisa yake. Kuma a kuma dauka a kuma ba su sauran bangarorin Najeriya kuma ba.
Ku bar wa bemi ba hamayya. Shi kenan kullun ke baraka gidan nan za a samu haɗin kai.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai ya kake ganin wannan takaddama da ke gudana ni a majalisar dokokin Najeriya?
Sunana Babangida Malumfashi. A ni ra'ayina dangane da abin da yake faruwa a majalisar dokokin tarayyar Najeriya shine ni a fahimtata shine cewa ya zama wajibi su waɗannan zababbun mambobi su ba uwar jam'iyya muhimmanci domin ba a samun da sai da uwa. To yanda talakawan Najeriya suka yadda cewa APC ta zama masu uwa, to haka ake son su ba 'yan majalisun nan da aka zaba su tabbatar da cewa su nuna ma uwarsu halacci. Duk inda suke da sabani to su nuna cewa ba su da sabani in jam'iyya ta saka baki a cikin lamari.
Sunana Muhammadu Nasiru Gaya. Ina goyon bayan matakin da jam'iyya ta dauka a yanzu kuma shine da dai a cikin tafiyar da ake.
Yunkurin da kwamitin gwamnan jihar Sokoto kuma tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Aminu Waziri Tambayar Layi na sulhun ta tarzomar da ta sa har aka kai ga baiwa Muhammad Ta'iska a cikin zauren majalisar dokoki din ga alama ya ci tura tunda ga lokacin da masu goyon bayan shi sabon kakakin majalisar din Yakubu Dogara suka fito suka ce su ba su ma san wani abu shi matsayin jam'iyya ba dangane da rikicin shugabancin ita wannan majalisar tasu. To kun san gidan da ya rabu biyu ne akan zaben sauran jagabannin da za su cike gurabun shugabanci iri-iri musamman maganar shi Femi Bajabiyamila wanda ya yi jayayyar zama kakakin majalisar dokokin da Yakubu Dogara wanda kuma da aka ga wannan ba ta samu ba wasu da ke goyon bayansa suka dawo suka ce to sai a bashi aƙalla kujerar madugun masu rinjaye na majalisar wanda kuma shi ne abin da ita majam'iyyarsa ta APC ta tsaida a cikin wasiƙar da ta aika su 'yan majalisa ɗin. To a cigaban fafata da muke ji a tsakanin 'ya'yan wannan majalisar guda biyu wato Honorable Muhammad Gudaji Kazaure na mazabar Kazaure Roni Guyo a jihar Jigawa da Honorable Aminu Sule na mazabar Fage ta jihar Kano. Shi Kazauren wanda sabon shigowa ne a cikin wannan majalisa ya ce ai renin da tsofaffin 'yan majalisa suke nunawa sababbin wakilai na daga cikin matsalolin da ke janyo rashin adalci da kuma hana iya warware waɗannan matsalolin.
Inda rashin adalci ya zo da muka zo mu 207 sababbi kukuna 100 da wani abu minority a cikinmu ya kamata a ce gaba ɗaya mu 207 din nan ba wanda zai iya tsayawa takara ya nemi wannan kujera sai ku wanda kuka dade a wannan gida.
Amma Alhaji Muhammad ne abin da ke ban mamaki mutanen suna jin kusa su zata yan jam'iyyu biyu ne ba yan jam'iyya ɗaya bane.
Abin da nake nufi ka fahimce ni mu da muka zo wannan gidan mu 207 sababbin zuwa a cikinmu akwai wanda suka yi kakakin majalisa a matakin jiha wasu sun yi shekara hudu wasu sun yi shekara takwas duk wayannan ba su kware ba.
Saboda haka wannan gasa ce tsakanin tsofaffi da sababbin 'yan majalisa ma kenan.
Saboda ana mu dama suka yi wannan ne a nan rashin adalcin ya shigo kuma na tabbata da Abu Hada da Nana Buhari ya san za a yi mana haka da tun wuri ya sa baki ya ce 207 fara rai 100 da wani abu da rin jayi 207 duk cikin mu a ce mu ko bi da ba su da kan su ba ne wannan ko maka ne sai na kai shi
to yanzu Alhaji Muhammad ya kake gani za a warware wannan al'amarin kafin kuma ji Alhaji Aminu
abin da zai sa a warware wannan al'amari shine tunda shi wannan a Femi a lokacin da aka yi zaɓe ya samu ƙuri'a 174 yana da magoya baya shi kuma mai girma Sifika ya samu 182 wannan kujera Allah ne ya ba shi kuma wannan mulki ne Allah ke ba da shi ga wanda ya so kamata ya shi mai girma Sifika ya duba daga tunda Allah ya ba shi shugaba na wannan gida shi kuma Femi shi ke fulfe da ƙuri'a an ba Femi wannan kujera ba laifi ba ne kuma wannan kujera da za a ba Femi za ta kawo haɗin kai da zaman lafiya da magoya bayan shi Femi da magoya bayan Sifika za a samu kwanciyar hankali a tafiyar da majalisa mai kyau ni ina ganin bai kamata a ce Femi ya yi shekara 12 a wannan gida yana opposition yana abubuwa a zo a wayi gari kuma ya nemi wannan kujera an kara shi da ƙuri'a 6 sannan kuma a ce ba za a bashi wannan shugabanci na gida ba
yawa to ina zuwa Alhaji Muhammad Alhaji Aminu na yadda da magana da Alhaji Muhammad idan naji mutane da yawa suna korafi game da wannan kuma hatta ma musamman muna karanta a jaridu cewa Yarbawa ma basu ji dadin suna ganin kamar an ci amana su kuma bisa yawan ƙuri'un da aka ce shi Femi din ya samu baka ganin magana adalcin nan magana adalcin nan tana da hujja kuwa
ni Femi aboki na ne mutumi na ne muna ganin kima da mutunci juna da shi ba ni da matsala kwata-kwata yau idan Femi ya zama shugaban masu rinjaye amma tambaya guda biyu ko uku wanda ya kamata mu duba na farko idan ana zancen cewa saboda an yi takara shi ne ya zo na biyu yanzu ana misali kayan a ce da Buhari ya ci shugaban ƙasa janasa shi ne ya zo biyu sai zai zama mutumin shugaban ƙasa
a wannan ba zai yi ba tunda ba ma jami'in su ɗaya ba bayan jin wannan misalin
na ka azai yawwa magana ta biyu da nake so na yi magana akan shi ne an kawo abin da jam'iyya kuskuren da jam'iyya take yi ne a majalisa din nan shugaban majalisa ya fito da bangaren arewa ta gabas mataimakinsa ya fito daga bangaren Yarabawa daidai kuma makari ne a kuma ɗauka a kai bangaren Yarabawa ya yi daidai haka
yawa Alhaji Muhammad
mukami na hudu sannan mukami na hudu kuma
mukami na hudu kuma
ya fito daga bangaren da shugaban majalisa yake kuma a kuma ɗauka a kuma ba su sauran ɓangarorin Najeriya kuma ba.
Alhaji Muhammad wannan hujja ce mai ƙarfin gaske ya za ka ce kan
wannan hujjar da ya kawo idan ka tsaya kai la'akari da hujjar ai babu a wancan majalisa ta sabon assembly a senate akwai inda an samu a shiya ɗaya ma akwai mukami guda uku me yasa tun wannan lokacin ba a yi wannan maganganun ba sannan constitution ne ya ce a haka koko ba constitution wannan abun ba constitution bane wani zonin ta wani son zuciya su ɗan bangaren Femi da wannan mutum 170 da wani abu din suna goyen bayan Femi amma wancan da aka ɗauko daga yankin Yarbawa ɗan bangaren Dogara ne saboda haka kaga kamar an danne Femi ne da wayo an ɗauko wancan dan kar Femi ya nemi wannan abu
saboda haka Alhaji Muhammad ina zuwa saboda haka yanzu kana ganin ya zaka kwatanta rawar shi ya Yakubu Dogara a matsayin kakakin majalisa wajen kawo maslaha ga wannan al'amarin
kamar na yi mishi magana ni da shi na mai magana ranar da aka yi wannan hayaniya na ce ranka yadda in ka fita daga nan ina roƙo ka je ka zauna da jam'iyya domin jam'iyyar nan ita ce uba
amma kana gani ya taimaka wajen warware wannan matsalar ni abin da nake so in gane kenan yana taimaka a na ku gani ku da kuke da wannan matsayi din kuna yaba ko kuna suka lamirin matsayin da rawan da yake takawa a cikin wannan lamari
sakamakon magana da ya ta karshe randa zai rufe wannan gida ya furje mu domin yayi magana wadda ta nuna zai yi adalci
Jami Muhammad Alhaji Aminu, yanzu in ka dubi kai ma ina son jira an ka game da raushi kakaki din, amma kai la'akari da cewa wannan abin da yake faruwa a majalisar ku ta wakilai, a majalisar dattawa ma abin da yake faruwa kenan, ya kuke ganin wannan farko-farkon sabuwar kafa wannan tsari na gwamnati da yadda waɗannan abubuwan suke faruwa a majalisar nan biyu manya na tarayya?
Duk wanda yake jam'iyya ba zai ce yana jin daɗin abin da yake faruwa ba. Ɓangaren a nawa tunani taimako ne ma Allah Ubangiji yake mana. Farko jam'iyyar APC da shugabanninta da ƴan majalisa ma sun yi ƙoƙari domin kashina cewa ki bi aka taru da ɗan juma da ɗan jummai da wake da shinkafa aka haɗu gabaki ɗaya domin a kawar da masifar da take gabanmu a wannan lokaci ita ce PDP. Dole ne dama idan kiya sabuwa wacce ba ita ce take mulki ba ta zo ta kafa mulki for the first time a lokacin farko, dole sai ka san samu irin waɗannan ɗan saɓani waɗanda za su yi foundation mai ƙarfi a gaba.
Ga gaishe ku. To idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba wanda kuma shine na ƙarshe, za mu ji wai me ma janyo dambin da aka yi a cikin wannan majalisar ne. To muna godiya ga su baƙin namu, wato Honorable Muhammad Gudaje Kazauri da Honorable Aminu Sule da kuma musamman wakilinmu Madina Dauda wacce ta taimaka aka haɗa shirin nan aka kawo muku shi. Kuma a madadin su duka, Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington.
To ma da Allah, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karin a takaice.
To shugaban Amurka Barack Obama ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar gwamnati ta White House da ke Washington a nan Amurka. Sun tattauna akan matsalar da ta shaƙi wuyan 'yan Najeriya, wato matsalar Boko Haram da ma sauran batutuwa da dama. Mr. Obama ya bayyana Najeriya da cewa tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu matuƙar muhimmanci. Ya ƙara da cewa hatta batun yin zaɓe da miƙa mulki lami lafiya da ƙasar ta yi yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara mata daraja. Haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce daidaiton hulɗar diflomasiyya da Amurka suka cimma da ƙasar Cuba wata matakin nasara ce. To amma ya ce bambance-bambancen da ke tsakanin ƙasashen nan yana dan tsakaninsu, wanda kuma zai dan kwana biyu kafin a daidaita, wanda ya ce hakan yana iya ɗaukar lokaci amma komai zai yi daidai. A jiya Litinin an ji ƙarar harbe-harben bindiga da ƙarar fashewar wasu abubuwa a Bujumbura, babban birnin ƙasar Burundi, a ranar jajibirin zaben da ke ƙaratowa wadda za a yi shi a yau. Harin dai yana zuwa ne a matsayin raddi ga shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza bisa ƙudurin tsayawa takara shugabancin ƙasar karo na uku. Kowane wa'adin mulki tsawon shekara biyar ne, haka kuma duk sauran 'yan takarar jam'iyyun sun janye sun ƙauracewa zaben da za a yi a yau ɗin. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'ar yarda da yarjejeniyar da aka ƙulla a ƙasar Iran, wanda aka yi tsakanin Iran da ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya game da makamashin nukiliyar ƙasar. Ƙuri'ar dai na jiya an yi ta ne a jiya Litinin, kuma an yi ta a matsayin wani abu na cika ƙa'ida, domin ko dukkanin ƙasashe guda biyar ɗin kamar Birtaniya, Faransa, Rasha, Sin da Jamus duk suna cikin waɗanda aka yi zaman yarjejeniyar da su. Kwamitin sulhun ya buƙaci makwakwafan da suke biwa Majalisar Ɗinkin Duniya diddigin makamashin nukiliya da su sa ido ƙwarai a kan Iran domin tabbatar da cewa sun bi yarjejeniyar yadda ya kamata.
To madalla da ka taka na da taƙaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai an jima da hantsi ne za mu sake dawo muku da wani sabon shirin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Usman Kabara da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Jodone da ya ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan lokacin wato injiniya Zahara, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.